الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول يا الله سبحانه وتعالى ليسك هذا معلم سافيا جل هدي أشرين لبير قوة ربيع الآخر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تنا دبوتان دلي هدو da 33 wanda ya daidai da 18 ga watan uku shekara ta 2012 a lissafin miladiya. Kuma kamar yadda aka saba karatun munasiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Al-Shaykh Al-Maktum na malam Safiyur Rahman Mubarak Furi. Muna dabda shiga abin da ya shafi hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, kuma insha Allah za mu sami lokaci da za mu tattauna ko daga cikin littafin ko waje akan abin da ya shafi darussa daga cikin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam. Amma da sai mun karanta din insha Allah. Makon da ya gabata mun tsaya kan ko za mu tashi kan ta'akkudul khabari lada Quraishi. Mun ji yadda lokacin da aka samu tattaunawa nan ta sirri tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Madina da suka zo aikin haji Amina, yadda aka samu wani shaidani daga cikin mazan aljanu sunansa Azabbul Aqaba, wanda ya yada labari yayi shela har ya sanar da mushrikai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani taro na gaggawa na sirri tsakaninsu da mutanen Madina, da zuwan da suka yi suka gabatar da koke ga mutanen Madina din suka tambaye su sun ji wani labari. Mushrikai daga cikin mutanen Madina suka ce ba su ba su san wannan abu ba, kuma wallahi bai faru ba, da ya faru da sun sani mutanen musulmi su kuma suka yi shiru. Dole ne muka tsaya ko yawa, to za mu tashi inda yake cewa ta'akkudul khabari lada Quraishin wa mutaradatul mubayi'in, tabbatar labarin cewa lallai haka yake wato abun Quraishawa, da kuma abinda suka yi na bin waɗanda suka yi mubayi'an nan don su kama su, shi ne mutarada, ka bi mutum don ka kama shi. Yace ada zu'ama'u makkata, shugabannin makka suka dawo bayan zuwan da suka gabatar da koken nan suka magana, to sun dawo wahum ala shibhil yaqini min kadhibi hadha al-khabar, sai suka dawo suna kusa da yaqini akan cewa wannan labari fa ƙarya ne, abin nan bai faru ba. Lakinnahum lam yazalu yatanaffasunahu, amma ba su gushe ba, suna bibiya suna bin diddigin wannan labari. Shine ya tanaffasu, shine kamar da yake fassarawa wato yukfiruna al-bahtha anhu, wannan fassara ce bayan da wannan kalma din, maimakon ya sa ta a hashiya kamar da aka saba ya sa alama sai sako ƙasa yace abinda ake nufi da kaza shine kaza, to ana yin irin wannan shi ma sai fassara a cikin layi yace yukfiruna al-bahtha, suna yawaita bincike anhu akan labarin, wa yudaqqiquna an-nazara fihi, suna bin diddigi suna ance daqqaqa an-nazara fihi, kaza mutum ya dubi abu sosai cikin natsuwa ya kalle shi yadda ya kamata domin ya gano asalin gaskiyarsa. Daga tadqiqin ance abu daqiqi, shine abu siririn da sai an yi bincike a gano shi, ba Hausa da muka ce in ance daqiqi ana nufin marar basira ba, duk a shi ne kai abu wato mai za a ce da Hausa ne kai abu ya kai matuƙa wajen kyau, precision, wasu daga cikin sun san wannan aina jin ko yawa, mutum abu ya zama wato ka yi ƙoƙari ka gano haƙiƙanin abu da ƙwaƙwale-ƙwaƙwale da bincike-bincike. Shi yasa a larabci suke cewa ma'aikacin leƙen asiri ko dan security boye ana ce masa ƙwallon, daga wannan kalma din Allah yana da sunaye da yawa da mashi a larabci to yace hatta ta'akkada ladaihim har ya tabbata gare su annal khabar sahih cewa wannan labarin gaskiya ne tabbatacce ne an yi shi wal bai'ata qad tammat fi'lan kuma cewa wannan mubai'a tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Madina lalle an yi ta suka samu wannan tabbacin a kwakwalo wannan a tambayi wancan waye zai kawo mana labari har da suka samu tabbas cewa hakika fa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da mutanen Madina kuma sun yi wannan yarjejeniya an yi mubai'a wa dalika ba'da ma nafara al-aziz ila al-qalbi wannan ko ya kasance ne bayan al-hazai sun koma garuruwansu kowa koma wato masaukinsu zance wato sun koma masaukinsu tantinsu fasara'a fursanuhum ba haka ba wato bayan al-hazaidi sun koma kasashensu kowa ya tafi garinsu fasara'a fursanuhum sai wato mahayansu mahayan mushrikan makka suka yi gaggawa bi mutaradatil yathribiyyin suka bi mutanen Madina don su kamo su su tabbatar da cewa a sun hana wancan wato sakamakon abinda aka yi inna la yarjibiyya ya samu wato armashin da ya kamata walakin ba'da fawatil awal domin samun abin nan ko iska ne na'am yace amma ba su gano wannan abin ba sai da lokacin ya tsure wato bayan lokacin ya ja har ya zama cewa mutane inda suka fito illa annahum tamakkanu min ru'yati sa'd ibn ubadata amma duk da haka sai da suka samu damar hango da kuma gano sa'd ibn ubada wal munzir ibn amr da kuma munzir dan amr fataraduhuma suka bi su da gudu fa ammal munzir amma shi munzir fa a'jaza alqauma sai ya gaji da su suka kasa kama shi shine a'jaza alqaum wa amma sa'd ibn ubadata fa alqaw alqabd alayhi shi kan sun kama shi kuga sa'd ibn ubada kuma shine ma shugaban wato wannan kabilu wanda har ake gayawa Mus'ab ibn Umair a lokacin da yaje da awa cewa wannan shugaba ne a cikin mutanen sa in har ya karbi addinin nan to kowa zai bi kuma haka akai to kuma sai gashi an kama shi kuma shine shugaban tawaga fa qabadu alayhi farabatu yadayhi ila unuqihi sai suka daure hannayensa zuwa wuyansa haka aka masa kukumi aka daure hannun aka hada da wuyan bi nis'i rahlihi da igiyar daura kaya ta dabbarsa in an ce nis'a bil'ain nis'u ana nufin igiyar da ake daura kaya ana kuma nufin a jikin mutum tsakanin tafin hannunsa da as-sa'id da nan wurin daura agogon nan eriyan nan gabar wannan gabar ana ce mata nis'a a larabci amma nan ana nufin waccan wato igiya da mai daki ko mai doki ko mai raƙumi ke tafiya da ita don ya ɗaure kayansa ita ce nis'a yawwa sai aka ɗaure shi bi nis'i rahlihi dabbarsa abun hawansa wa ja'alu yadribunahu wa yajurunahu suka ɗora dukansa ana dukansa kuma ana jansa a ƙasa wa yajuruna sha'rahu suna fizgar gashinsa suna ja saboda su azabtar da shi hatta adkhaluhu makkata har suka shigar da shi garin makka kuma ashe sa'ad ibn ubada ya sha wahala ana jan mutum a ƙasa ana jan gashinsa har aka zo cikin makka fa ja'a al-mut'im ibn adi sai al-mut'im ibn adi wal harith ibn harb ibn umayya waɗannan mutum biyu suka zo fa khallasa sai suka tsirar da shi suka kubutar da shi min aidihim daga hannunsu iz kana sa'adun domin ko shi ma sa'ad ya kasance yujiru lahuma qawasilahuma almarata bilmadinati domin shi ma sa'ad din nan daga cikin abin da yake musu na rana da yake musu shine yana bada kariya ga wato ayarinsu lokacin da yake wucewa ga Madina ma'ana ayarinsu na tafiya fatauci domin mutum yana maka za shi sham ba su da wurin fatauci dama sai sham kuma sha faɗan an ce sham ana nufin Siriya ta yanzu inda ake ta'azantar da musulmi yanzu nan da kuma sham da Lebanon da Jordan da Falastin duk wannan wurin shi ake ce ma Sham. To ba su da wurin da suke zuwa su yi kasuwancin su su fatautin su sai nan. Da haka a tafiyar da za su yi daga Makka sai sun bi ta Madina ashe. Domin mutumin da yake Makka in za shi Sham ba shi da wata hanya sai ya zo ta Madina. Yawwa. Haka mutanen waɗannan wurare Sham din in za su zo Madina na taba ambata mana tsakanin Sham da Madina akwai Tabuk. Wanda daga Madina zuwa Tabuk har zuwa yanzu kilomita 700 ne. Daga Madina zuwa Tabuk. Kuga ashe wahalar da aka sha lokacin yakin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi kuma ya dawo ba a yi shi ba. Da irin azabar da aka sha a tafiyar kafa dawakin kadan da kuma abun hawan da kadan ga zafin rana. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan tafiya ta kilomita 700 to har zuwa yanzu haka gun yake. To idan mutum ya je Tabuk tsakanin Tabuk da ruwan da ya raba wato nan area yadda ake ce masa gaba Saudi Arabia ta yanzu da kuma kasashen Sham din ba nisa ne da shi ba, mana kana tsallake ruwa ma ba nisa, dama sai Palestine sai Israel, sauran su Lebanon da Sham bi a wannan area ba su da nisa. To wannan abinda Sa'ad ibn Ubada yake musu na kare abin nan ayarin su na fatauci shine yasa su Al-Mut'im ibn Adi kafin su musulunta suka go su ma suka kawo wannan dauki suka kare shi suka kwace shi daga hannun waɗannan mushrikai masu azabtar da su. Wata shawaratil ansaru hina faqaduhu, su kuma mutanen Madina can al-Ausul Khazar bayan sun koma waɗannan mutum 75 da suka zo daga Makka daga Madina suka yi wannan yarjejeniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hina faqaduhu, yayin da suka neme shi suka rasa a'a ina shugabanmu ne, domin da ma galibin ana dawowa wani lokacin akan sami shugaban da zai tsaya a baya ya sa mutanensa su yi gaba. Irin wannan abin da ya faru har waɗannan suka zo suka kama shi. Yawwa. To shi ne da suka gano baya nan ta shawara an yi firru ilaihi, sai suka yi shawarar cewa su kawo hari ga waɗannan mutanen Makka don wato su karɓe shi su kwace shi. Shi ne an yi firru ilaihi, karra shi ne mutum ya kai hari wato ya dawo ya bi inda abokan gaba suke. Fa'iza huwa qad tala'a alaihim, suna cikin taho wannan za su zo su dawo Makka su kwace shi, sai gashi sun hango shi yana dawowa bayan waɗancan mutane su Al-Mut'im ibn Adi sun wato kubuto da shi. Ina fata muna fahimta yadda abin ke gudana. Fa wasala al-qaumu jami'an ila al-madinati, shikenan sai jama'ar gaba daya da Sa'ad da mutanansa suka koma zuwa Madina, wannan daga Zad al-Ma'ad da kuma Ibn Hisham. Yace hadhihi hiya bai'atul aqbati ath-thaniya, wannan abinda muka ji din nan daga wancan mako biyu da muka karanta zuwa yau shine abinda ake ce ma bai'atul aqaba ath-thaniya, mun ji ta farko ga kuma ta biyu mun ji ta. Allati tu'rafu bi bai'atil aqabatil kubra, wanda ita ce aka fi saninta da sunan bai'atil aqaba al kubra, mafi girma, wacce ta farko ana kiranta karama, wannan kuma wato ana kiranta mafi girma din. Wa qad tammat fi jawwin ta'aluhu awatifil hubbi wal wala'i, wannan yarjejeniya da bai'a mubaya'a ta cika an yi ta ne, shine ma'anar tammat, an yi ta fi jawwin a wani yanayin da ta'aluhu awatiful hubbi wal wala'i, jin soyayya da kuma jibintar juna ita ce take daukaka a kansa, ma'ana abinda ake hangowa samansa shine an yi shi cikin yarjejeniya da kaunar juna da jibintar juna. Wattanasur baina ashtatil mu'minin, da kuma taimakon juna tsakanin mu'minai da suke daban-daban-daban a lokacin nan. Wasiqa, da kuma aminci. Washaja'a, da gwarzantaka. Walistibsali fi hadha sabil, da kuma jarunta a wannan hanya din. Istibsali, mutum ya zama ya nuna basala, basala da sinun ba da sadun ba. Basala shine nuna bajinta da sadaukar da rai wajen wato wata manufa da ka sa a gaba. Fa mu'minun min ahli Yathrib, mu'mini daga mutanen Madina. Yahnu ala akhihi, yana tausayawa dan uwansa. Al-mustad'afi, wanda aka raunanar da shi fi makkata bai samu tahowa ya zo ya yi hijira ba wa ya ta'assabu lahu yana karkata zuwa ga kare shi a kowanne yanayi shi ne ma'anar ta'assabu lahu duk abin da ya dame shi ya dame shi zai yake dan uwansa ne ba zai bari kuma a cuce shi ba wa yaghdabu min zalimihi yana kuma wato fishi ga duk wanda ya zalunce shi ma'ana yana fishi da mai zaluntar wancan mutumi dan uwansa mumini ma'ana kenan suna fishi da mutanen makka وتجيش في حنان في حناياه مشاعر الود سننكم اقول جي إلنا وتقونه الود حب معناه معنا جن ابن دا اكي جي ازوشي ينك اونا دا سويا وانا إلن ابو تجيش ينا ياهو ينا زاقيا وفي حناياه اتكين دي كنسا معنا يا حدي شيقة باتا يا كم ليش با ابن دا اكي واتو ازوشي يسا دي كنسا باكي sai soyayya ga wannan ana cewa hanayahu abinda kamar ka ce hadha alkitabu damma fi hanayahu wannan littafin ya kunshi kaza ma'ana wato shi din akwai abu kaza a cikin sa shine ma'anar hanayahu uslubi ne na zamanin adabi mai kyau yana da kyau ku karanta adabin larabci mutum bai karanta adabin larabci ba zai zama abubuwa da yawa bai san ma'anonin su ba yace li hadha al-akhi ga wannan dan uwa nasa allazi ahabbahu bil ghaibi fi dhati Allah wannan dan uwa nasa da yake san sa wato bil ghaibi alhali ma dan uwan baya nan shi wannan yana maka wannan yana Madina ka san soyayya ta fi karfi fil ghaibi ko mutum baya nan ma amma kana nuna masa soyayya kana tambayar sa ya labarin wani ina wani me yake ciki duk saboda soyayya to wannan shine al-muhabba fil ghaibi Allah ba mu irin wannan kauna da mutum baya nan kana son sa ba mutum baya nan kana zagin sa kana yi da shi ba kuma sannan shi fi zati Allah nan ana nufin fi dini Allah ba ana nufin zatin Allah bi ma'ana haqiqati Allah tabaraka wa ta'ala amma ana nufin fi zati Allah dalili akan wannan mun san hadisin al-Khabbab ibn al-Arat lokacin da ya rasu da gadare su kama shi za su kashe shi har yake roƙon su su bashi dama ya yi sallah raka'a biyu ko ai akwai wasu baitoci da aka rawaito da gare shi ya ambata inda yake cewa wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha yubarik ala ashla'i shilwun mumazza'i a lokacin nan abin da yake nufi fi zatil lahi malamai suka ce abin da yake nufi kamar da Ibn Hajar ya faɗa cikin Fathul Bari a sharhin wannan baitoci yake cewa abin da yake nufi da fi zatillahi ai fi dinillahi ma'ana wannan abin da za a yi masa an masa ne wannan azabar saboda addinin Allah to shi ita ake nufi anan yawa ma'ana yana son sa bil ghaibi saboda addinin Allah yawa walau yace walam takun hadhihi al mashaa'ir wal awatif natijata naz'atin 'abiratin tazulu 'ala marr al ayyam wannan abun da muke ji jin wannan atifa da kuma wato so kaunan nan da abin da mutum yake ji a jikinsa na kauna ga wannan dan uwansa da bai hijira ba bata kasance natijata sakamakon naz'atin adiratin wata fisga kawai da zata zo ta wuce kafin dan adam akwai lokacin da zata ce wata fisga ce kawai ta fisge shi yayi wani abu ba abin ne ya tabbata a zuciyarsa ba ko to shine abin da yake faɗa a nan malamin cewa wannan kaunar da tsananin soyayya da san a taimakawa mutanen maka musulmi da ba su yi hijira ba daga wanda ake samunta a zuciyar mutanen Madina waɗanda suke jiran waɗannan mutane su tahoyo su ba kawai ta samu ne sakamakon wani abu kawai da zai gitta shine abir abir abin da ba tabbatacce ba ya zo kawai ya wuce ne na fata mun fahimci abin yawa ma'ana ba wata fisga ce kawai mai wucewa ba ko wani yanayi na ɗan lokaci da ko abin nan kishin musulunci kawai na ɗan wani zamani da zai zo kamar da aka same shi a gunmu mafi yawan abubuwanmu da muke mu yanzu ku yi haƙuri ina faɗin waɗannan abubuwan don mu gyara ne haka muke sau da yawa zalibi naz'a abira ta fi fusgar mu ɗan abu na fusga kishi ne na lokaci guda zai taso amma manufofin mu tsaya mu fahimce su ma yadda suke ko ya zama cewa an ba su wato lokaci an yi bincike mai zurfi na yadda abubuwa suke galibinmu ba haka muke ba a tsifa ce daga ta taso tun shi kenan abin ya wuce kuma shi kenan sai kowa ya lafa sai ya manta duk abin da aka yi masa a baya to wannan ba haka ya kamata ba. Su waɗancan mutane ba haka suke ba, ba saboda irin wannan abun ne suke kaunar mutanen Makka, wato daga cikin musulmi da basu hijira ba, a'a wani abu ne da ya tabbata a zuciyarsu sakamakon aqida. Ina fatan fahimci bayanin yanzu. Yawwa, ba sakamakon sa shine wato irin wannan fisga ta wani lokaci wanda yake tazulu ala tazulu za ta gushe ala marril ayami, wato yau da gobe ba, in yau da gobe ta zo mata a ce kawai ta wuce, shine marril ayami wucewar kwanaki, bal a'a abin da yake shine kana masdaruha, ainihin wannan kaunar da soyayyar da san taimakon da san aji cewa daya ake, asalinsa daga ina ya bubbugo? Ya bubbugo ne daga al-imanu billahi wa bi rasulihi wa bi kitabihi, imani da Allah da manzansa da littafinsa. Imanu, imani ne wanda yake la yazulu amama ayyi quwwatin min quwwati adh-dhulmi wal-udwan, imani ne wanda yake ba zai gushe ba a gaban duk wani karfi na daga cikin karfin zalunci da ke tahaddi. Duk irin zaluncin da za a yi, duk karfin da za a nuna a kansu su waɗannan musulmi a lokacin nan dan a zalunce su, wannan imanin baya gushewa. Ma'ana ba imani ne da zai raurawa, wato ya goce daga asalinsa ya zama cewa an zame an bar shi ba, a'a imani ne mai karfi. Duk wanda yake yin abu ko da irin wannan imanin, to za ka ga abinsa daban, zai zama yana da ittizali, ma'ana duk abinsa cikin aunawa yake, ba kamar mai atifa ba. Mai atifa wanda kawai atifa ce take fusgarsa, ina jin yanzu dai kun san me ake nufi da atifa, kullum ana faɗarta da larabci, abinda zai sa ranka ya motsa sakamakon wani abu, ko na farin ciki ko kuma na baƙin ciki. To matakin da zaka ɗauka a duk lokacin da aka ce atifa ce ta fusge ka, galibi bai cika zama wanda yake shine daidai ba. Amma in imani ne da ilimi da karatu da hangen nesa, to zai baka dama ka yi tunani sai ka baje waɗannan abubuwan da suka dame ka a ƙwarya, kuma ka kalle su ɗaiɗaiɗaiɗai, kuma kowanne ka duba sakamakonsa ka ce in ne kaza to akwai sa ran zai zama kaza, kuma zai jawo kaza, za kuma a samu kaza. To wannan shi ne tunani da tsari na mutumin da yake abinsa yana tafiya akan imani da aqida da kuma wato ilimi. Allah ya ƙara mana ilimi da fahimta. To shi ne sai ke cewa imanun, wani imani ne wanda idza habbat rihuhu, in iskarsa ko guguwarsa ta kada, ja'at bil aja'ibi fil aqidati wal amal, tana zuwa da abun mamaki wato a aqida da kuma aiki. Wanda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabure su ya ce ku fito za a tafi yaki, yanzu nan za su fito, kuma duk wani tunanin maslahar rayuwarsu saboda umarnin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa bincike shi a kansa, saboda suna da ƙarfin yaqini cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya kuskure. In yace ku fito mu tafi gaba ɗaya, kawai fitowa ake, magana ta magana ce daga Allah, ba wanda za a zo a bincike bane kai to in mun tafi me zai same mu, ba sa wannan. Saboda me? Duk abin da ke gabansu a bayan maslahar addinin nan take, kuma suna bin umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa aqidunsu a tsaye, me yasa za a samu mutumin da a cikin su daga an ce har tambaya wani yayi zuciya, Rasulullahi yanzu ni idan aka kashe ni shikenan aljanna zan shiga? Ya yadda da aljannar, ya yadda da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya dau takobinsa ya zabura ya tafi. Mun karanta kisan Julaybib ko da kuma Anas bin Nadr, duk waɗannan mutanen haka aka yi a lokacin yakin Uhud da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda karfin yaqinin da ke zuciyarsu cewa abinda ya gaya musu nan da gaske ne, kuma sannan akwai aljanna da gaske. Mun kaga mafi yawan abin da ke cutar mu raunin yaqinin mu akan wasu al'amura mana addini, daga an kawo sai a ta tunani to ai kaza da kaza kaza, ba haka in dai magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan baka da bincike a cikin ta, ta tabbata ya faɗa kawai sa ta a cikin aiki a aqidarka da kuma aikinka. Haka waɗannan sahabban suka yi, shi yasa suka zauna lafiya, shi yasa Allah ya taimake su, shi yasa Allah ya sa manufofin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo dan ya yada su, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ai imani da Allah da manzanni da mala'iku da littafai, nan da nan bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko shekara goma ba a samu ba, aka ci nasara akan manya-manyan kasashen da wato suka ko shekara 20 kai ba a samu ba, aka dawo da waɗannan manya-manyan kasashe Farisa da Rum suka dawo ƙarƙashin musulunci. Allah ya taimake su. Wannan shi kadai ya nuna mana irin kyakkyawar tarbiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa waɗannan bayin Allah din, shi yasa ya taimake su akan manufa. In addinin su ba na gaske bane, ƙarya suke yi, ya wato kwatan mulki suke yi kamar da wasu suke faɗi, da Allah madaukaki bai taimake su akan yaɗa wannan addinin ba. Ai akwai abin mamaki ko ba haka bane? Mutum a ce yana tare da mutane ba sa son sa, algungumai ne, munafikai ne, kafirai ne a zuci, kawai suna tare da shi ne wai a jikinsu, kuma sannan bayan ya mutu wai Allah ya taimake su akan yaɗa manufar da ɗin ya koya musu ɗin, wannan hankalin mutum ba zai karɓa, sai dai idan mutum ba shi da hankali. Na fata ku fahimci abu, manufar nan ta la ilaha illallah ta zo wa ko ina ne a duniya sakamakon sun yarda da ita, kuma Allah maɗauki ya taimake su. In munafikai ne, maƙaryata ne, to bayan ya mutu sallallahu alaihi wasallama da sai Allah maɗaukaki ya lalata lamarinsu, a tona asirin su bayyana cewa mutanen banza ne, kuma sai su mutu ba akan wannan addinin ba. Amma addinin da ake cewa su munafikai ne a cikinsa, to a kansa suka mutu, ina munafinci kuma? Ya kamata a riƙa lura da abubuwa. Mutane ta kawo wasu kissoshi, ana yaudaran mutane da su, kuma suna barin asalin abinda shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ba daidai bane. To Allah ya taimaka. Yace imani ne wanda idza habbat rihuhu ja'at bil aja'ib fil aqidati wal amal wa bi hadha al iman istata'a al muslimun, da wannan imanin musulmi suka iya, an yusajjilu ala awraq ad dahr a'malan, ya zama cewa musulmi suka iya registering, suka iya rubuta wasu ayyuka da suka aikata wato a tarihi, a takaddun tarihi, shine ma'anan awraqid dahri har zuwa yau, sai idan ba musulunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a yi magana ba, wani musulunci ne daban. Amma in za a yi musulunci, magana akan musuluncin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, wanda aka gina shi akan abautawa Allah shi kadai banda shirka, wannan shine asalin dama ginshikin addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. In dai wannan musuluncin za a yi magana a kansa, to dole ne ya zama cewa a ga abinda waɗannan bayan Allah suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an rubuta shi a tarihi, babu yadda za a iya kankare shi. Su suka kai musuluncin nan na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, duk inda ya kai, duk wanda ya karkace ma yake kafirta su da zagin su sakamakon zuwan wannan musuluncin da suka kawo wannan kasar da yake, shine ya sa yin musulunta, ko ba haka bane? To Allah madauki ya kara musu daraja, ya saka musu da alheri abinda suka yi wa addinin musulunci, mu kuma Allah ya bamu ikon bin hanyar da suka bi, suka wato cancanci yabo daga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ce wa yatruku alaiha atharan, atharan kai, kuma suka bar gurabunsu a ko khala'an nadha'iriha al-ghabir wal-hadir, wato suka bar gurabu da alamun ayyukan da suka aikata wa wannan addini, wanda yake khala'an nadha'iriha al-ghabir wal-hadir, da wanda ya gabata, da wanda yake nan, khala'an nadha'iriha ya wofinta daga a ce ya zo da irinsa, ma'ana duk mutanen baya da mutanen yanzu ba su isa su yi aiki irin na waɗannan bayin Allah ɗin ba, shi ne abin da yake nufi. Mun fahimci larabcin wuri? Yawwa, ma'ana daga inda yake cewa istata'al muslimuna, musulmi suka samu ikon, suka iya, an yusajjilu, tasjilu mai tasjilu, ka rubuta abu ko? Yawwa, wato suka rubuta ala awraqid dahri, akan takaddu na zamani, zamani na alfin tarihi, takaddun tarihi, sai da suka rubuta rekord ɗinsu a kai, shine ma'anar abin da ake nufi. A amalan na ayyukan da suka aikata, wa yatruku alaiha afaran, suka kuma bar gurbi da alama na cewa lalle sun yi wannan aikin, irin wannan asar din, khala'an nadha'iriha al-ghabiru wal-hadiru, mutanen baya da mutanen yanzu sun kasa ba za su iya kawo kwatankwacin irin waɗannan ayyuka din ba. Mun fahimci abin? Wa sawfa yakhlu al-mustaqbalu, haka nan kuma nan gaba ma ba za a samu ba, shi ne ma'anar yakhlu, ma'ana nan gaban mustaqbal ma ba zai haifar da waɗanda za su yi aiki irin aikin da musulmin farkon nan suka yi ba, su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk aikin da mutum zai yi da waɗanda suka gabata kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ku irin aikin da aka yi wa musulunci a zamanin Annabi tare da sahabbansa, da kuma waɗanda suke wancan lokaci waɗanda ba su ba, da kuma wanda za su zo daga baya, ba za su yi irin abinda waɗannan bayin Allah suka yi na wato kafa addinin musulunci da yi masa aiki irin yadda suka yi shi ba. Da fatan Allah ya samu fahimta. Wannan shine abin da ya ambata mana dangane da abin da ya shafi bai'atul aqaba. Waɗanne darussa za mu fahimta daga wannan mubaya'a da aka yi? Daga cikin darussan da za mu fahimta, wannan ba sa cikin littafin, don fa'ida na samu mana su don mu ji irin yadda za mu rika fahimta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na farko, wannan bai'a malamai suna cewa ta kasance fathi ne, ma'ana wani buɗi ne da nasara, cin nasara ne babba wadda Allah maɗaukaki ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yarjejeniyar a ce mutane sun taho daga Madina suka haɗu da shi, suka yi yarjejeniya akan ya tashi ya bar Makka ya koma garinsu, za su bashi kariya, za su taimaki addininsa. To wannan ba ƙaramin buɗi ba ne. لأنها الحلقة الأولى في سلسلة الفتوحات. دميكوا إتتي واتو مهدا أجيل أبوبو أن أكا سامو نتي النسرة على يورو أن الدين دي وانا أبو دي فالو أي أنتي نسرة أياك إن بدلكو دا بأي وانا مبايا أرأن سامو أن يهجرا أن كوما مدينة با دا أياك إن بدل دا بأي با شين أبن دي كنفي. Duk wata nasara da aka samu a addinin musulunci na wani buɗi da aka samu da cin nasara, to sakamakon wannan mubaya'a ne, ita ce ginin tushen cin nasarar da awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun fahimci wannan? Ɗaya kenan. Abu na biyu, asaru haqiqatil imani wa bazlun nafsi wal mali fi sabilillah. Mun ga tasirin a wannan yarjejeniyar da aka yi, mun ga tasirin a ce mutum wato yana da imani rasikhi tabbatacce baya motsawa, da kuma miƙa rayuwarsa gaba ɗaya ya miƙa wa addininsa, da kuma dukiyar da ya mallaka ba ta zama masa komai ba. Duba ku ga yadda waɗannan bayin Allah tattaunawar da suka yi, aka zo aka ce musu wannan abun fa yarjejeniyar nan, in an yi ta kuka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa za ku ɗauke shi komai da shi Madina ya zauna tare da ku, to fa yana nufin za ku yaƙi duniya ne baki ɗaya. Ma'ana kun yadda cewa za ku sallama rayuwarku a kashe ku akan wannan manufar? Suka ce sun yadda. Ko ba haka akai ba? Dukiyarku za a raba ku da ita, sun yadda. ƴaƴanku za a iya kashe su, sun yadda. Manya-manyanku da dattijai za su iya rasa rayuwarsu, suka ce duka sun yadda da wannan abu. Kaga banda mutumin da yake imani ya tabbata a zuciyarsa, sannan kuma ya yarda da manufar da aka kira shi zuwa gare ta, ba mai sallama wannan abun cewa da rayuwarsa da dukiyarsa da duk manyansa ƴaƴansa duk ya miƙa bai damu ba dan aka ce saboda kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna lafiya ya yada la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kaga wannan darasi ne babba a ciki, yana nuna mana ashe kenan duk abin da zamu yi na addini mu riƙa gina shi akan harkar imanin nan. Yawa, ya zama asalin foundation ɗin shine imaninmu da Allah, imaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da wannan addinin, da babu addinin da ya kai shi ƙarfi a addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na uku, ghayatu ihkamil khibatin nabawiyyati lil bai'a. Ya mu ga wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda Allah maɗaukaki bayan wahayin da yake bashi, to kuma ya bashi matuƙar hangen nesa da tunani da iya tsara abubuwa. Ku duba yadda aka tsara wannan mitin ɗin. Aka zaɓan masa ranar 12 ga watan Zulhijja. In ana aikin haji, ranar 12 ne ita ce rana a tsakiya a cikin ayyamut tashriqi. 11 ta wuce, 12 nan ita ce tsakiya, 13 kuma a ranar ne mutane daga yin jifansu bayan azahar kowa zai kama ya fita daga Mina. Sai aka tsara wannan abun ya zama da daddare a ranar 13. Zai zama kenan ko an tona masa asiri, to an riga an gama shi, an tsara shi da safe, kowa yana tsarin yadda zai bar garin ne. Kafin a ce an tsara, an zo an yi musu wani abu, kun ga abin da ya auku. Sai da suka bar garin ma labari na tabbatar abin ya auku ya je wa waɗancan mutane, har ya zama aka bi su kuma ba a same su ba sai mutum biyu daga cikinsu. Kun ga wannan hutsar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? In an ce hutsa ana nufin plan. Yau ka tsara abu yadda zai guda, za a yi kaza, a haɗu, wani zai iya cewa to a haɗu da safe man ido na ganin ido, sai a'a, tunda yanzu ba mu da ƙarfi mu yi da daddare a lokacin da ba hango, ba za ma za a iya hango mu ba, kuma mu koma wuri kaza nesa da sauran jama'a yadda za mu iya tattauna abun mu, ba mu ma wanda ya sani abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara musu kenan. Wannan kuma da ihkami mai ƙarfi. Banda wannan akwai abu na hudu, wudu'u al-bunud su yi abubuwan da aka yarjejeniyar a kansu a buɗe suke ƙuruƙuru ba wanda bai fahimce su ba ko ai mun karanta su cewa waɗannan mutane da suka zo daga Madina su yarda cewa sun yarda na farko da la ilaha illallah ila wurin bunudul bai'a ga su ala sam'i wa ta'ati za su ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi masa da'a babu sabawa ala nafaqati kuma za su ci da dukiyarsu su ba da dukiyarsu fil usri wal yusri idan mutum ya fara fa ake so a yi masa to ba za a faɗi wannan fil usri wal yusri ba ko sai kawai a ce masa za ku ba da dukiyarku za ku taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan addini sai a yi shiru amma nafsi akan cewa lalle fil usri wal yusri ko kuna da shi ko ba ku da shi ma'ana a halin talauci da halin yalwa duka za ku taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba wani bayani ƙuruƙuru da kai wannan saboda mutumin da zai yarjejeniya akan irin wannan maganar dole ya hango cewa to in ba ni da shi ina zan samu ma'ana duk kuncin da kake da shi za a taimaki addinin Allah da dukiyarka abin da kake da shi komai kankanta sa zaka bayar hakanan abin da shafi sam'i wa ta'a din cewa shi ma fin nashati wal kasali a lokacin da mutum yake da walwala da lokacin da yake kasala ma'ana babu uzuri sai an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma alal amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar shi ma kuruƙuru yake da kuma sannan wa an taqumu fillahi la ta'khuduhum fillahi lawmatun la'im ma'ana yana cewa tun tsaya ga addinin Allah la ta'khuduhum fillahi lawmatun la'im zargin ne zargi ba zai kama ku ba ku damu da shi ba duk dan adam din da zai abu bai damu da zargin da za a yi masa ba wannan shine mai yin abu akan manufa amma in kullun tunanin sa shine in yayi za a zarge shi to ba akan manufar sa yake tafiya ba za ga ko yayin wannan yanzu to wata ran zai da wata manufar kuma ya aje wannan in ku akan manufa yake to zai tsaya akan manufar sa duk abin da za a faɗa a faɗa yana nan akan manufar sa to wannan ba komai ke kawo shi ba sai imani a dakaice abin da yake faɗa a nan shine wannan manufofi da aka yarjeje ne akan su shine bunudu abin nan bai'a wato ƙuruƙuru suke waɗannan mutane kowa ya fahimce su abu na biyar sur'atu istijabati qa'id al-ansar duna taraddud shi shugaba al-ansar take a lokacin nan ya gamsu da wannan yarjejeniya ba tare da yayi wani taraddudi yayi kai kawo da tunanin sa ko wani kokonto ko shakka ba a lokacin take yadda sannan daga cikin abubuwan har yanzu wannan hudda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an ga mana kanta ba yadda Allah ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara filan din yadda za a yi wannan yarjejeniyar daga cikin abubuwan da suke nuna mana wato wannan kyan plan din mu dawo baya kadan shine sirriyatul haraka kasancewar a cikin sirri akai na daya kenan al-khurujul munazzab shi kansa fitar wato ita kanta fitar da suka yi kowa daga tantin sa a tsare akai na kudu su fara fitowa sannan na arewa su sai na yamma su sai na gabas su fito nan da nan cu a hankali sai gashi an taru a guri idan da fitowa akai ta har magaza da an ji su a lokacin ko kuma idan da a ce mutane ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda a lokacin nan suna cikin rauni amma su rika bugun kirji cewa ba a ita a yi musu abu ba ka san ba marar hankali irin da mutum da yake da rauni amma kuma yana irin wato alfahari da jin cewa ba wanda ya isa yi masa wani abu dabara ita ce ka sassauta ka bi abinka a hankali saboda kana cikin rauni to a lokacin nan da a ce za su zo suna bugun kirji ina mutanen ma su fito nan duk abin ma da za a yi to duk abin da za a yi shine a kare ka addini kuma da za a yi a kare shi abin da za a yi din ka ga baka yi basira ba ina fatan fahimci wannan abu yawa wannan kenan sannan abu na gaba yace as-sirriyatu tamma ala maw'idin wa makan al-ijtima' yadda aka yi shi ma aka yi taron nan aka tsara da wurin da lokacin gaba ɗaya babu wani ɗan adam ban da su da ya san wannan abu kun wannan iya rike baki ne ko ba a ji wani ya zo saboda murna za a yi abu maka san wani in murna ta dame shi to sai zauna kuma sai ka ji sai ba da labari ce ai muna nan ma za mu yi kaza har ma an tsara kaza shi kenan kuma labari ya fita mai tsananin soyayya ya jawo abin da zai fata abu na gaba shine mutaba'atu sirriya ba'da kashfi shaytani lil amri wani abu da zai ki kara nuna maka wannan shine bayan shaytan din can azabul aqaba ya tona asirin abin da ya faru a wurin sun zo kuma sun ce to shikenan tunda an tona mana asiri ai abu ya lalace sun yi haka ai ba su ba mutaba'a sirriyar akai haka dai suka ci gaba da sirriya din da abun a asirce bayan ma an bankado abun an gano shi ba su bayyana sun yi rashin dabara ba haka suka bar abun a shuru har sai da suka bar garin nan babu abun da ya auku to kun ga wannan tsari ne da cin nasara duk wannan yana nuna mana cewa dan adam in zai abunsa ya rika tunani ya rika tsarawa ya hango abin da zai je ya dawo sannan ya tsara abin da zai tsara to mai ne kari to dama mun gama wannan a ci gaba da hijira ko a tsaya haka shi da dare bi akwai lokaci ko kai mu dan fara wani abu koda ba shi da yawa dangane da abin da ya shafi hijira malamin yake cewa qala'i'u al-hijrati farkon hijira wance qala'i abubuwan da suka fara gabatuwa kafin hijira ma'ana kafin hijira abubuwan da suka wato auku kamar kace shimfidar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa ba'da an tammat bai'atul aqabati thaniya bayan wato wannan bai'a da aka yi ta aqaba ta biyu din nan ta tabbata an yi ta wa najaha al-islamu kuma musulunci ya ci nasara fi ta'sisi watanin lahu wajen kafa wata kasa tasa domin musulunci ya kafa kasa ta farko da za a ce wannan ita ce daula ta musulunci duk mutanenta sun yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso daga garin sa ya dawo cikin ta duk musulmi ne za su zauna su kuma su bashi kariya kun ga an samu gari an samu kasa an samu gwamnati yawa fi ta'sisi watanin lahu wasata sahara wato a tsakiyar sahara wadda take tamuju bil kufri wal jahala wato sahara sai da gabaɗaya cike take da wato kafirci da jahilci nan ce tamuju bi abin kamar a ce mauja mun san mauji wave na ruwa yawa wato abin da ke fusgatta yake tafiya da ita shine kafirci da jahilci wa huwa akhtaru kasbin hasala alaihi alislam wannan shine mafi muhimmanci nan akhtar ba mafi abin nan danja ba yawa mafi muhimmancin abin da musulunci ya samu mundu bidayati da'watihi babu wani abu na cin nasara da daukaka da girma da muhimmanci da musulunci ya samu tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awarsa wanda ya kai hijira shi yasa kuka ga su waɗanda suka yi hijirar suka ga cewa babu abin da ya kamata a yi rattin abu ko tarihin musulunci da shi irin maganar hijira sayyidina Umar radiyallahu anhu da aka bu ana zancen ya za a rika yin date wato a sa ranaku na wato gano yau ranar kaza ga watan kaza daga yaushe ne wato za a rika lura da hijirar abin da tarihin musulunci aka ba da shawarar ya zama cewa ranar da aka yi hijira daga Makka zuwa Madina ranar ce da ya kamata ya zama ita ce wato za a rika amfani da ita a matsayin wato kwanan wata mun fahimci wannan me ne sirrin wannan ko da ke za mu zo insha Allah mu tattauna daga cikin darussan da za mu fahimta daga ita hijira din amma yana nuna mana cewa wato wannan addini babban abin da ya fi muhimmanci a cikinsa shine abin da yake da alaka da yada manufarsa ba shakhsi ko rayuwar ko da mutumin da ya zo da shi din ba mun fahimci abin yawa tare da muhimmancin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ranar haihuwarsa da kuma ranar rasuwarsa duk waɗannan ba a ɗauke su a matsayin su ne ranar da za a ɗora wannan tarihi ko kwanakin wata da su ba don me sahabbai gaba ɗaya lokacin da Umar ya kawo shawara suka yi ijma'i akan haka ya nuna mana fahimtar su ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi bai wa muhimmanci a rayuwarsa shine wannan addinin ya yadu ya aka yi ya yadu hijiran nan da aka yi aka samu dama aka samu mulki aka samu ƙasa aka ci gaba da yada addini kun ga da akwai wani abu daban wanda shine yafi muhimmanci to da shine za su yi saboda tarbiyyar da suka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawa kun ga ba su dauki ranar su ce to a duba wata rana aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama ita ce ranar wato kwanan wata ba sai a ce shikenan ashe saboda haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zaka ji misali amma lokuta irin na maulidi ana ta irin waɗannan zantuttukan cewa babu abin da an yi wata an yi aljanna da kaza duk dan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk waɗannan abubuwan in mutum ya fahimci
abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a matsayin sako baya bukatar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin a ce kai zaka yi tunani ka kikiro masa falala a bincike irin naka yawa falalarsa ya gama samun ta Allah subhanahu wataala ya daukaka shi daukakar da bai yi wa wani dan adam ba zaka baka zuwa baka bukatar ka zo ka ce ran da aka haife shi ita tafi kaza da kaza an yi aljanna din shi an yi kaza din shi duk babu bukatar wannan tunda Allah bai fada ba shi ma bai fada ba babban abin da yake muhimmanci shine wannan addini ya zai shiga gidan kowa da kowa yafi muhimmanci yawa kuma ba abin da ya bada damar ayi wannan irin wannan hijira da akai daga makka aka samu damar a yada addini wannan shine fi komai muhimmanci Allah subhanahu wataala ya kara fahimtar da mu a addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa akhtaru kasbin hasala alaihi alislam منذ بدايه دعوته wato adina rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muslimin bil hijrati ila hadha al watan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi wa muslimi umarni da izini su hijira zuwa ga wannan sabuwar kasar da suka samu wa lam yakun ma'na al hijrati illa ihdarul masalih ba wai manufar hijira ma'anarta ita ce kawai mutum ya ruguza maslahatsa abubuwan da yake da su a maka ya watsi da maslahatsa wattabhiyati bil amwali da kuma ya mika wato dukiyarsa ya sallama ta ga addini ba tabhi ana nufin sacrifice wan najati bishakhsi da kuma tsira da shi jikinsa kawai ya tsira fa hasib ba iya wannan ba bal ma'al ish'ari tare da ilmantarwa da sanarwa bi annahu mustabahun manhubun cewa mutum dole sai ya ji a jikinsa cewa kai rayuwar nan tasa fa shi din nan hayatin nan tasa rayuwar da yake da ita din nan mustabah ma'ana kamar an halattar da ita komai zai iya samun ta kafirai za su iya kashe mutum ya gamsu da wannan abun ya miƙa rayuwar da cewa duk abin da za a yi masa a yi masa saboda addinin Allah manhubun abu ne da aka zo aka fizge shi aka kwace nan sai annahab shine a kwace ko sace abu kad yahlaku fi awail at-tariqi mutum zai iya halaka ma a farkon hanya aw nihayati ha ko a karshen hanya wa bi annahu kuma zai san cewa yasiru nahwa mustaqbalin mubham wato mutum yana tafiya ne zuwa ga wani future wanda bai san me yayi ba ma'ana in an ce mustaqbal wato nan gaba gaban da zai riska mubham ne an ce mubham abinda ba a san yadda yake ba ba a fahimce shi ba alilibe domin wannan yarjejeniyar da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi hijirar nan suka dawo ai ba su san me zai auku ba su kenan a lokacin waɗanda su ne musulmin duniya garinsu kwaya ɗaya ka kwatanta kai tunani a lokacin nan larabawa sauran larabawa duk ba su musulunta ba fa kuma in aka ce larabawa a lokacin da a wannan lokacin inda suka fi taruwa suka fi yawa ina ne yaman makka madina lokacin ba su da yawa domin su na madinan al-aus wal khazraj dama daga yaman suka taso suka dawo madina suka zo suka samu yahuda a gun aka hada garin dan haka garin dan karami ne to wanda duk zai zauna a irin wannan yanayin ya ji cewa gashi ya samu damar da zai iya challenging duk duniya ga wata manufa ya zo da ita duk abin da zai same shi ya yadda akan cewa in ma duniya gaba daya ta zo ta lankome shi ba komai to kun ga ba karamin mai imani bane mun fahimci abin yawa kamar yanzu ne a ce garin musulmi kwaya ɗaya ne kuma duk sauran garuruwan wato musulunci ai sauran garuruwan duniya duk kafirci ake yi kuma suna so su yaki wannan dan gari kaga ashe wanda zai yadda ya zauna a wannan manufar da ake a wannan gari ba karamin mai hakuri bane kuma lalle ya yadda da wannan manufar shi yasa ya tsaya ba munafiki bane mun fahimci wannan yawa yawa ina ne sai ce wa annahu yasiru nahwa mustaqbalin mubham la yadri ma yatamakhabu anhu bai san abin da zai biyo baya ba in ce tamakhaba abin da ya zama sakamako daga makhab makhab shi ne ciki da haihuwa ko yawa haihuwa a ce mace ta haihu an samu natija kenan ko an samu abin da ke cikin cikin ya fito yawa mutum bai san ma yatamakhabu anhu min qala'ila wa ahzan daga wato damuwa da bakin ciki ba وَبَدَأَ الْمُسْلِمُونَ يُهَاجِرُونَ وَهُمْ يَعْرِفُونَ كُلَّ ذَلِكَ su musulmi suka fara hijira hijirar da kuma sun san abin da ake nufi din nan a baya ma'ana wannan yana magana yafi akan waɗancan wanda suke maka sun san abin da suka bari in sun bar dukiyarsu sun bar ƴaƴansu sun bar komai nasu sun biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kafa wani gari suka yadda da duk abin da zai same su tare da cewa ba su san me zai biyo bayan abin da suke kai din ba to musulmi sai suka fara hijira wa hum ya'rifuna kull dhalika suna sanar da duk wannan abin da aka ambata wa akhadha al-mushrikuuna yahuluna bainahum wa bain khurujihim to a lokacin kuma sai su mushrikai suka dauki wata dabara cewa abin da za su yi shine su hana wannan hijira kar su bari ta auku shine ake kokarin a tsare wannan kada ya fita a tsare wancan kada ya fita shine ma'anan yahuluna bainahum wa bainahi khurujihim lima kanu yuhissuna bihi min al-khatar saboda hadarin da suke ji a jikin su mushrikan cewa kai muka bar mutanen nan fa suka zauna lafiya suka kafa gari nasu suka yi kasa ta su suka yi mulki irin nasu to ba za mu zauna lafiya ba wa haka namazija min zalika ga wasu wato misalai daga cikin waɗannan abubuwan da suka auku ban sani ko guda ɗaya ma karanta daga cikin misalan da suka zo na abin da ya faru na hana wasu daga cikin musulmai hijira na farko al-awwal yace kana min awwalil muhajirin abu salama yana cikin farkon waɗanda suka yi hijira hajara qabla al-aqabati al-kubra bi sanatin kafin yayi hijira kafin wato taron mubayi'an nan ta al-aqaba da shekara guda alama qala ibn ishaq wannan kamar da ibn ishaq ya faɗa me malamin yake nufi yana nufin wani zai iya cewa to ai tun ba ai hijirar ba kenan shi yayi da shekara guda yace to wannan haka ibn ishaq ya faɗa yawa yace wa zawjatuhu wa ibnuhu haka nan da shi da matarsa falamma ajma'a 'ala al-khuruj yayin da ya gama yanke niyyarsa cewa zai fita din zuwa hijira qala lahu ashharuhu sai to sulikansa suka ce dashi hadhihi nafsuka ghalabtana 'alayha wannan ranka kenan fa kafi karfin mu karin jaye mu akan sa ma'ana mu muna son wannan ran naka kai kuma kai ma kana nuna kana so to amma naka tsarin yafi karfin namu ma'ana ka ki yadda da maganar mu karka je inda za a kashe ka kamar abin da suke nufi kenan ara'aita sahibatana hadhihi shin baka ganin wannan yar uwar tamu ma'ana yar uwar nan tamu matarka kenan alama natrukuka tasiru biha fil biladi dan me shine alama za asalin ke asalin kalmar kenan akan me natrukuka za mu barka tasiru biha kai tafiya da ita fil biladi cikin kasa kawai ka tafi wani guri da bamu san ina zaka ba me zai same ku bamu sani ba fa akhadhu minhu zawjatahu sai suka kwace matar su surukan kenan wa ghadiba alu abi salamata sai dangin abu salama su kuma ransu sai baci li rajulihim ga mutumin su ma'ana sai ransu ya baci saboda wannan bawan Allah nasu fa qalu sai suka ce la natruku ibnana ma'aha kai mu ba za mu bar dan mu ma tare da ita ba tunda kun kwace su ma sai suka yi fishi aje din kowa kama gaban sa iz naza'tu muha tunda dai kun kwace ta min sahibina daga dan mu wa tajazabul gulam sai aka ce to yanzu ya za'i ga da kuma tsakanin su sai suka zo suka yi kokowa akan dan tajazabu an ce tajazabu wannan ya ja ana kokowa wannan ya karbe dan kuma nan tajazabu ba wai da baki ba ana nufin da hakikatan ga dan nan aka zo kwace shi dangin uwa za su kwace dangin uba za su kwace yawa wa tajazabul gulama bainahum fa khala'u yadahu garin haka har suka fuzge masa hannun dan ya fita gaba daya wa zahabu bihi suka tafi da shi wan talaqa abu salamata wahdahu ila al madinati wannan irin imani ne wannan an kwace mamata an kwace dan har aka fuzge dan hannun dan kai ya fita amma tunaninka ka tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamin imani bane kai waɗannan mutane Allah ya ƙara girmama su wa kanat ummu salamata ita kuma ummu salama radiyallahu anha ba'da zahabi zawjiha bayan mijinta ya tafi wa baya' ibniha danta kuma an rasa shi ta khuruju ta kan fita kullu ghadatin kullun da safi bil abta akwarin maka kwarin garin maka shi ake ce mu al abta sunan sa kenan tabki hatta tamsa sai ta kuka har yamma ta yi shine ma hatta tamsa wa madha ala zalika nahwa sanatin sai da ta shekara guda a haka mijin ya tafi Madina ita kuma shekara guda kullun ta fita da safi tana kuka ko wani ma kila zai ga tausayi zai ji tausayin ta a fidda ita a ba ta dama fa ta fita take so ta fita daga maka ta tafi hijira gun mijinta aka hana ta wa madha ala zalika nahwa sanatin faraqa laha ahadu zawiha sai wani daga cikin danginta shine ahadu zawiha raqa laha sai zuciyarta sai tasirirance domin ta ma'ana dai ya tausaya mata yawa sai wani daga cikin danginta ya tausaya mata wa qala sai yake cewa ala tukhrijuna hadhihi almiskina yanzu ku ba ku fidda wannan miskina ba wannan baiwar Allah miskina me yasa ba za ku fidda ita ku ba ta dama ta fita gun mijinta ba farraqtum bainaha wa baina zawjiha wa waladiha ku fa kuka raba tsakanin ta da mijinta da danta fa qalu laha sai suka ce da ita il habibi zawjiki yalla to ta shi tafi je ki gun mijin naki ku duba fa kawai maganar mutum ɗaya daga cikin su suka yadda da ita shikenan sai to ta shi tafi in shi idan kina so fastarja'at ibnaha ta dawo da dan ta nemi cewa a dawo mata da danta da gutsurarren hannu min asabatihi daga wato su dangin uban kuma kina shi dangin uban su suka tafi da dan yawwa wa kharajat turidu almadina ta fita za ta tafi madina rihlatan tablughu hawali 500 kilo tafiyar da za ta kai kilomita 500 tsakanin makka da madina haka take kamar ka tashi ne daga Kano zuwa Fatusko ayya kai haka ko ko daga birnin Kudu zuwa Maiduguri yawa to wannan shine kwatankwacin abu ku duba a tafi kuma a kafa yawa to wannan yawa tamurru baina shawahiqil jibali tana wucewa tsakanin manya-manyan duwatsu masu tudu sosai wa mahalikil audiyati da kuma wato mahalaka wato wurin halaka na kwari iri-iri daban-daban da za ta wuce cikinsu walaysa ma'aha ahadun ba kowa tare da ita ita kadai ce min khalqillahi babu wani daga cikin halittar Allah da ke tare da ita domin babu wanda ya yadda ya biyo ta an hana ta hijira hatta idza kanat bitan'imi har sai da tazo at-tan'im tan'im shine farkon inda ake cewa al-hil al-hil shine خارج الحرم يوه تنعيم ايريا تدا نجي نتبع بنتان كوانين نكو اندا ان اقول مثلا تينا تيما افريكي تيما سا مسجد عائشة ان متان متن ينا مكا ينا سوي احرامي نين ينكي فتوى شين مانا اقرب الحل زوا مدينة زوا مكا تو دا تزونا وان نمولي دين يناني لقيها عثمان بن طلحة بن ابي طلحة سي عثمان بن طلحة بن ابي طلحة يحدد ايتا وبعد ان عرف حالها da ya san halin da take ciki shayya'aha sai ya raka ta hatta aqdamaha ila almadinati har zuwa madina ya rako ta falamma nazara ila quba lokacin da ya duba quba ya hango qala sai ya ce zawjuki fi hadhihi alqarya mijinki yana nan a wannan kauyen da ake ce quba domin lokacin quba kauye ne sai an yi tafiya mai tsawo kafin a zo quba ba yanzu da ta zama cikin garin madina ba fadkhuliha ki shiga garin ala barakatillahi Allah ya miki albarka thumma sarafa raji'an ila makka shi kuma ya koma makka ku duba kuma wani hali a gun irin waɗannan mutane shi yasa wannan amanar ta su da irin halin idan dai mutum akwai yarjejeniya tsakanin ku ka cika ta babu saba alƙawari babu nun kufurci a zuci abin da ke zuci shine a baki wannan halin na Larabawa ya taimaka musu kuma ya taimaka wa musulunci ya yadu ban ci abin wato hatta waɗanda ba musulmi ba a cikinsu ba mutane ne masu karya alƙawari ba haka suka saba ƙarya kuma tun kafin wato musulunci ya zo wani abu ne ba ko a gunsu a ce mutum maƙaryaci ne to Allah maɗauke taimaka mana fahimtar waɗannan abubuwa da ɗaukar darussan da ke ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana imani da ilimi mai amfani da kuma aiki da ilimi ɗin Allah ya taimaki addinin musulunci ya kare shi ya bashi kariya daga gare shi ya kuma taimaki musulmi a duk inda suke ya ƙara ba su haɗin kai da son junansu da kwanciyar hankali Allah ya ba mu tsarewa daga tsarewa irin tasa Allah ya tsare mana addininmu Allah ya tsare mana ƙasarmu ya hana mana wannan tashin hankali da wato damuwa da ake samu a wurare Allah ya tsare Allah ya kawar Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali muna roƙon Allah da addu'a ta musamman Allah taimaki waɗanda suke aiki a masallacin nan da muke karatu a ciki Allah kuma ya saka musu da alheri duk wanda ya sa hannu a ciki daga mai shawara da kuma wanda ya bada dukiyarsa komai Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu ya gina musu gida a aljanna Allah ya ba su ikon kuma ƙara sashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata bayansu mu kuma ya ƙara ba mu damar yin abin da za mu iya wajen gudanar da kuma taimakon addinin musulunci wa akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين